ilimi garkwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba, kanji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushini.
Masu rawa, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku ra'ayoyin dalibai da kuma iyaye da sauran masana harkokin ilimi akan matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na kafa wata hukuma da za ta dinga baiwa dalibai bashi musamman ma dai a makarantun gaba da sakandare, wato dai a jami'o'in kasar kenan, kafin lokaci ya halin nasa. A wannan mako za mu dora inda za ku ji karshen ra'ayoyin jama'a musamman ma dai iyaye da kuma dalibai game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
Kanji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushini.
Comrade Musa Jika wani mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya, kuma ya bayyana shakkunsa dangane da wannan mataki ko shiri na gwamnati da baiwa ɗaliban bashi.
Kowace gwamnati da irin tsare-tsarenta da take zuwa da shi, amma wannan mu muna kallon kurman tunani ne, domin abinda za a baka bashi idan ka gama makaranta ka samu aikin yi ka biya. In ka tsaya ka kalli ƙasan, ina aikin yake? Waɗanda ma suka biya kuɗin su cikin ajihunsu, iyayensu suka biya musu suka yi karatun, babu ma aikin, balle wanda aka ba bashi. So kaga anan wani wata fitina shi ake so a tada tsakanin iyayen yaro da ita kuma kanta gwamnatin. Domin iyayen yaro za su ga sun tada wainiya da shi, ko ya zo karatun shi na ƙarshe kuɗi ya kasa mashi, yene mu wannan rance. To kaga waɗannan abubuwa su ne abinda za a kalla, domin shi abinda ya shafi bashi ana iya cewa in ka samu aikin za a yi ta cire wannan kuɗi a cikin albashinka, wanda yake kai ba za ka ce kuma ga rana ba, shi kanshi ma aikin ma ba za ka ce ga ranar da za ka samu ba. Amma a ce har sai ka gama makarantan ka nemo ma kanka aiki sannan kuma ka biya. Kuma kar ka manta wannan bashi ko ba haka kawai za a dauka a baka kai a matsayinka na ɗalibi ba, a'a akwai wanda zai tsaya maka tukunna. So kaga idan wanda koyi tsaya maka din nan aka kasa a cimma yarjejeniya na lokacin da za a biya wannan kuɗi, to kaga nan kuma akwai matsala. So mu muna gani idan gwamnati za ta fito ta yi abu wanda zai taimaki al'umma da kuma ƙasanta gabaki ɗaya, domin wannan wani abu ne wanda ake ce ma social responsibility na gwamnati, domin ta tabbatar da al'umman ta sun ilmanta, ba wai a ba su bashi don su yi karatu ba. So ni ina gani a nan gun da akwai matsala a ciki, wanda kuma gagaruman kuma matsala, domin ba zai kai mu tudun mun tsira ba. Abinda ya kamata a inganta makarantun a kuma bada nagartaccen ilimi, amma maganan bashi ne a nan ina gani kawai kurman tunani ne wanda yake ba zai taimaki al'umman ƙasan ba, kuma ba zai kai ƙasan tudun mun tsira ba. Domin duk duniya na san akwai ƙasashen da suke irin waɗannan, to amma tsarin su ya sha bamban da namu.
To koya sauran iyaye yake ganin wannan mataki na bada bashi ga ɗaliban domin yin karatu?
To kamar yadda ka tambaye ni akan nake gani ga gwamnati yadda za ta tallafa ɗalibai wanda ba su da ƙarfi da su cigaba da karatunsu, ko kuma tallafa iyayen wanda ba su da ƙarfi da su iya tallafa musu su cigaba da wannan karatu a wannan ƙasa ta mu. Ba za mu ce wani abu ne mai kyau, abu ne mai kyau, sai dai gaskiya ba lallai ba ne abin ya ɗore, tun daga san wannan ƙasa ta mu yadda take ciki, an sha ɓullo da al'amura daban-daban wanda mutane su iya ciyar da kansu gaba, sai ka ga an samu wasu ɗan mutane azzalumin da za su karkatar da akalan abin zuwa wani waje, shi ne ƙalubalen da ake fuskanta. To ka ga hakan zai tabbata kamar yadda ake a baya bai da wani alfana, amma idan Allah zai sa abin ya ɗore kamar yadda aka shiryo, wallahi abu ne mai kyau, kuma muna farin ciki da hakan. Idan ana samun irin wannan dama, ana iya samun irin wannan yana faruwa, to ka ga wannan tsagon ta ɗauko tsarin da mutane su ɗan samu ɗan roman demokuraɗiyya da kuma cigaba a cikin al'amuranmu na nan ƙasa Najeriya. Sai dai kuma kamar yadda na faɗa, ɓata gari da yake su abin yake shafa, tun da an yi a baya mun gani duk wani tallafi da aka fito da shi wanda mutane za su ciwo kansu gaba a ƙasar nan tamu, sai dai ka ji daga baya abin ya koma kawai ana cewa wani ya tara kuɗi, wani ya tara kaza. Kuma in za a ba da tallafin sai ka ga ya kasance kawai za su ɗauko isu-isu, ko kuma ɗauko sunaye na ƙarya kawai a dinga ana rubutawa, ana rubutu na banza ce an ba wani kaza, an ba wani kaza, shi ne ƙalubalen da zamu ke fuskanta a ƙasar nan. Kaga in kuma haka ne to me amfana haka, an ɓata dukiya kenan. Idan Allah ya sa za abin zai tafi kamar yadda aka ambato, to alhamdulillah muna farin ciki da shi, kuma muna welcome. Allah ya sa mu dace, Allah ya tabbatar mana alheri. alheri Allah ya raka san mu
shi ma wannan uba ga abin da yake cewa
gaskiya ni dai a nawa ra'ayi wannan shiri na baiwa dalibai rance da gwamnatin tarayyar Najeriya kai wani abu ne mai kyau domin zai tallafa kwarai da gaske zai taimaka wa dalibai daukar dawainiyar karatun su ko kuma iyayen da ba su da karfi daukar dawainiyar karatun iyayen su cigaba da karatu a makarantun gaba da secondary har zuwa jami'a wani abu ne mai kyau dan idan wannan shiri yakan kama za a ce ma duk wani wanda bai cigaba da karatu ba to wannan shiri ne su ba zai alakanta abin da rashin kuɗi ba tunda ga gwamnatin tarayya ta kawo hanya mai sauki ta yadda za a samu a cigaba da karatu sai dai kuma inda gizon ke sakar shin kowa ne zai samu duk mutumin da yake so dan sai ya cigaba da karatu ya nemi rancen zai samu shine matsalar kuma na biyu wanda ya kamata ya samu ne zai samu shine matsalar sannan kuma idan har an bayar da rancen to ya za a yi kuɗin su da gwamnatin tarayyar Najeriya domin kada a cinye kuɗin an ba mutane da rance kuma ba su da kuɗin ba na baya kuma ya zama to a musu bakulu ba za su iya samun kuɗaɗen za su cigaba da karatun nasu ba to dai kenan yanzu ka duba shirin da gwamnatin tarayya ta yi na baiwa manoma rance akasari waɗanda suka samu rance nan ba manoma ba ne kuma suka cinye kuɗin ba su da kuɗin ba yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya tana farauto su domin su ba da kuɗin to shi ma wannan shin ɗaliban ne za su samu waɗannan kuɗaɗe ko kuma wasu ne daban za su ci wuri abin amma in dai za a yi abin yadda ya kamata gaskiya wannan abu ne mai kyau shiri ne mai kyau wannan ya nuna cewa da gaske gwamnatin tarayyar Najeriya take na ganin an bunƙasa ilimi a Najeriya
a sunana Muhammad Sa'idu Bubi a babu shakka wannan tsari da muka jita ya muna daɗi kwarai mu iyaye ganin cewa zai taimaka muna ta wani fanni ta karatu kenan saboda zaka ga lokacin hadde musamman ma lokacin koma makarantar yara yayin suka ga hankalin iyaye sun ta ya tashi saboda zai ta tunani kudin makaranta kudin abinci kudin sufurin komawa da sauransu to kaga idan aka ce maka gwamnati ta dauke ma iyaye kudin makaranta ko kuma akwai sauki tunda ba kyauta bane ta ce bashi duk da haka ma ai wanda ya baka bashi babu shakka ya taimaka maka ma tunda wani san da yaran ka za su koma makaranta in ka je neman rance ma sai ka gama gaya mai ka ce kai da jiya ne ma ka zo to kaga gwamnati ta dauke ma wannan to sai dai fargaban mu guda shin hakan zai dore shine
wannan dalibi yace
the student loan scheme introduced by President Bola Tinubu is a very good initiative
wannan dalibi yace ko shakka babu wannan mataki da shugaban kasa ya dauka na baiwa dalibai bashi domin karatu abin yaba ne matuka kuma yanzu zamu zura ido mu ga matakin da gwamnati za ta dauka domin ganin wannan tsari yayi amfani
education among the Nigerian youth
to bazan yana ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Yuli Ladies Gresham naku babin ya ci furin ke cewa a huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa kan jimarar ilimi abun rainawa